sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 10 ga watan Afrilun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kan labaran duniya.
So Mahmud ga kan labaran. Wata mummunar fashewar nakiya da aka dana a ƙasar Syria ta kashe akalla mutane 6 jiya Lahadi. Sojojin Ukraine na musamman na harama kwasar gawakin wasu abokanan gaba sojoji, shi har da wani da ya rube sosai. Kiristoci a duk fadin duniya na ci gaba da bukukuwan Easter, yayin da a yau Litinin aka shiga rana ta ƙarshe a shagulgulan da ake yi a ƙasashe daban-daban.
Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ana kai ruwan rana yayin da 'yan majalisar wakilai da suka samu nasara a zaben wannan shekara ke ta faɗi tashin neman kujerar kakakin majalisa a Najeriya.
Abubuwa na aƙida da muke mu bayyana a cikin majalisa shine muke kokari mu tabbatar cewa su 'yan majalisun sun bi wannan hanya kuma sun yi shawarwari akan wannan tafiya saboda a samu aƙida da zai kawo wa Najeriya ci gaba.
A Najeriya har ila yau za ku ji abin da masana tattalin arziki ke cewa kan nauyin bashin da ke kan ƙasar da kuma kin amincewa da China ta yi ta ba Najeriya ƙarin bashi.
Bashin Najeriya da ake bin shi kai kashi 40 na tattalin arzikin Najeriya ba ce.
Ba illa bane a ci bashi, amma menene ake yin da bashin?
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel zai gabatar da kuma karatun Alkur'ani daga yara albarkacin azumin watan Ramadana. To amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wata mummunar fashewar nakiya da aka dana a ƙasar Syria ta kashe akalla mutane 6 jiya Lahadi, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana. Kamfanin dillancin labarai na Sana'a ya ce fashewar ta afku ne kan fararen hula da ke kalan dankali a bayan gari, tare da ɗora alhakin lamarin kan wata nakiya da ƙungiyar IS ta ɗana a lardin Da'ir Erzur da ke kudu, yankin dai ya kasance tungar mayaka. Kwana ɗaya kafin nan, kamfanin dillancin labarai na Sana'a ya bayar da rahoton cewa mutane 6 da suke kalan dankali sun mutu sanadiyar wata nakiya da IS ta bari a cikin hamadar gabashin Homs. Ƙungiyar da ke sa ido kan batun kare haƙƙin bil'adama a Syria, mai sa ido kan yaƙe-yaƙe da ke da shatkwata a Birtaniya, ta ce adadin waɗanda aka kashe a jiya Lahadi ya kai 7. Sojojin Ukraine na musamman na harama kwasar gawakin wasu abokanan gaba sojoji, shi har da wani da ya rube sosai, wanda har yanzu ke sanye da koren kakinsa, wanda gawarsa ta shafe wata da watanni yashe a gefen wani ƙauyen arewa maso gabashin Ukraine. Faraguzai na iya rufe gawarwakin ko kuma su ɓace cikin karkara, yayin da faɗa ke ƙazancewa, kuma jami'an gwamnatin Ukraine sun ce akasari sojojin Rasha na ƙin ɗaukar gawarwakin dakarunsu da suka mutu. A ƙauyen Snak da ke yankin Kharkiv, kasusuwan gawarwakin sojoji da suka mutu suna nan a kan ciyawa, inda wani yaro ɗan shekara 10 ya gano su kwanan nan yayin da yake kiwon shanu.
Ba da jimawa ba, Muhammad Hafiz Baballe zai wanda zai sake dawa da ƙarashin labaran duniyar, amma bari mu duba wannan rahoto. A Najeriya, 'yan majalisar wakilai da suka samu nasara a zaben wannan shekara na ta yunkurin neman kujerar kakakin majalisar, a daidai lokacin da jam'iyyun adawa ke ganin adadin su ya kai su tsayi da wanda zai jagoranci majalisar. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Ta kai gwauro ana kai mare a wani yunkuri na fidda sabbin shugabannin majalisar wakilai. Abin yana daukan wani salo domin wannan shine karo na farko da za a samu jam'iyyu har 8 a majalisar tun dawowar tafarkin demokradiyya a shekara 1999. Ko a yanzu masu neman kujerun shugabanci sun fi yawa a jam'iyyar APC mai mulki, saboda haka sai ya nuna alamun rarrabuwar kawuna, kuma wannan shine abin da jam'iyyun adawa suka fara kokarin yin amfani da shi domin su fito da shugaba, duk da cewa cewa har yanzu akwai waɗanda ba su da tabbacin kujeru da suka ci saboda inconclusive a jihohin su. Yan adawa suna ganin adadin su ya kai su tsaye da wanda zai jagorance su, kamar yadda mai magana da yawun jam'iyyar Labour Party Dr. Yunus Tanko ya bayyana.
Abubuwa na akida da muke mu bayyana a cikin majalisa shine muke kokari mu tabbatar cewa su ɗan majalisun sun bi wannan hanya kuma sun yi shawarwari akan wannan tafiya saboda a samu akida da zai kawo wa Najeriya ci gaba.
Amma ɗaya cikin ƴan jam'iyyar APC wanda yace yafi kowa cancanta da kujerar kakakin majalisar wakilan Tajuddin Abbas yace jam'iyyar APC mai mulki tana kokarin daukan mataki wajen hana ƴan adawa samun yadda suke so.
Mun zauna da kakakin majalisa akan wannan matsala, mun kuma tattauna yiwuwan hada kanmu duka a karke duk wanda Allah Ubangiji ya sa akai zonan wannan abu wajen su to saura su bashi goyen baya duk da bamu kawo karken wannan tattaunawan ba, amma mafi yawan mutanen dake wajen su ƴan takara kenan sun yarda in principle cewa shine mafi alheri. Kuma tun ma kafin shi kakakin majalisa ya kai ga makiran meeting din nan mafi yawancin mu mun so mu zama da junan mu, kamar ni misali na zauna da mataimakin kakakin majalisa ya gaice ni mun zauna da shi mun tattake waje mun samu fahimta akan irin wannan tsarin cewa a karke kan mu yi abin da yake zai zama do or die. Duk wanda Allah Ubangiji ya sa shine aka haska cewa shine ake gani to ɗayan mu shi wanda ke wancan gefen da ba abin nan ba zai bashi goyen baya.
Wani abin dubawa shine batun muslim da tasirin da zai yi a majalisar. Mai nazari a al'amuran yau da kullum Comrade Isa Tijani yace ba a amfani da addini ko kabilanci a majalisar kasa.
Mutane sun manta da abin da ya faru baya anan Obasanjo yayin shugabancin kasar Najeriya, David Mack ya zama Senate President, Ikwe Madu ya zama Deputy din sa, Ete ta zama Speaker. Me ya faru? Duniya ta tashi. Ba yanda za a yi mutane su zo su ce wai su za su tursa samu da karfin tsiya sai mun yanda suke so. Amma ba kullun kana mana magana cewa za ka raba kasa kuma kana son mukami ba, wai za ka tilasta mu? Ba zai yiwu ba wallahi, saboda haka mu muna kan bakanmu daram dam dam.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya nan da kusan watanni biyu lokacin da za a rantsar da ƴan majalisar dokokin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Kiristoci a duk faɗin duniya na ci gaba da bukukuwan Easter, yayin da yau Litinin aka shiga rana ta ƙarshe a shagulgulan da ake yi a ƙasashe daban-daban. Daga Jos, ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗa mana.
Easter lokaci ne da mabiya addinin Krista suka keɓe don tunawa da mutuwar Yesu Almasihu da tashinsa daga mutuwa don gafarar zunubai ga waɗanda suka yi imani da shi. A kowace shekara akan gudanar da bikin Easter tun daga ranar Juma'a zuwa Litinin don tunatarwa kan irin mutuwa da Yesu Kristi ya yi domin al'ummar duniya su tsira daga hallaka ta dindindin. Reverend Luca Christopher, shugaban majami'ar Church of Christ in Nations Kokin RCC kaga dama a garin Bauchi, yace Easter lokaci ne na nuna kauna da sadaukarwa kamar yadda Yesu Almasihu ya yi.
Easter lokaci ne mai muhimmanci a wurin mabiya addinin Krista, domin a lokacin Easter ne Yesu Almasihu, wanda Allah ya aiko shi ya zo domin ceto mu, ya cika ta aikin ceto wanda ya bada kansa, aka wahal da shi, aka mishi rauni, har ma ya kai ga mutuwa domin zunubanmu. Akan wannan ne bayan kwana biyu na uku Allah ya tada shi domin tabbatar da nasara akan zunubi, nasara akan shedan, nasara akan kowane bangare na rayuwa. Akan wannan ne turban Kristanci ya tsaya. So lokacin Easter shine lokaci da Krista suna tabbatar da aikin alheri da Allah ya yi wa kowa wanda ya bada gaskiya kuma zai samu wannan ceto. So mu ma Krista muna bukata mu yi koyi da Yesu wajen yin kaunan kowa, ba sai Krista kadai ba, da musulmi da wanda bai da addini, duka muna bukata mu nuna musu kauna kamar yadda mu ma muka gada. Mu sadaukar da kanmu kuma domin ganin nasara da kuma ci gaban rayuwar waɗansu, har ma da kasar mu Najeriya.
Ko menene ma'anar Easter ga mabiya addinin Krista?
Sunana Zabiya Mark. Ma'anar Easter gare ni shine mutuwa da Yesu Almasihu ya yi a kan gicciye, kuma ya share dadi ne sanani domina. Ma'anarsa shine mutuwan da ya yi da tashiwansa daga kabari, shi ya sa na sami ceto. yau ina farin ciki ina murna ina daya daga cikin ƴaƴan wanda ana kira ƴaƴan Yesu Almasihu ina daya daga ciki wannan aikin ceton da yayi ya faranta mini rai
waɗanne darussa ne ake buƙatar koya da koyarwa lokacin Easter
sunana Nuhu Ibrahim matasa kamar ni ya kamata za su mai da hankali wajen sauraron darussa na gari daga malaman addini da kuma dabi'a na gari daga iyaye a gida iyayen su su zama mutane masu kokarin yada zaman salama rayuwar zamantakewa wanda zai kawo ci gaba ma al'umma na yau da kullum a hali da kuma muke ciki na rashin tattalin arziki da ya fadi su ne su zama mutane masu hazaka na neman abun kansu ba su bar kansu yan siyasa suna yan kora suna neman su ci zarafin su ta wurin amfani da su don su sada hankali ma al'umma ba
kafin bikin na Easter dai wasu dariku na addinin Krista kan yi azumi na kwana 40 Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC So a daidai lokacin da bankin kasar China yake amincewa ya kara wa Najeriya bashin dala biliyan 22 saboda kawai yanzu hukumar kula da basussukan Najeriya ta bayyana cewa yawan bashin kasar a yanzu ya zarce naira trillion 47 adadin da shine mafi yawa da kasar ta gani a tarihinta hakan na faruwa ne yayin da bankin duniya ya kara laftawa kasar dala miliyan 800 domin sauƙaƙa radadin janye tallafin farashin mai da gwamnati za ta yi a kwanan nan daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aika mana
bankin Najeriya da ake bin Najeriya bai kai kashi 40 na tattalin arzikin Najeriya ba GDP kuma shine mizanin da ake amfani da shi a san cewa kasa ta ci bashi da bukatun ta ko kuma sannan kuma ka dauki wannan basussukan kasa ta biyo su daya saka ga especially wanda aka ci basussukan da aka ci a wannan lokacin na Buhari zaka ga yawancin su kusan dukkan su kowanne akwai abin da zaka iya gwadawa ka ce ga abin da aka yi kuma abin nan da aka yi da shi abu ne da zai kawo zaman lafiya da tsakanin tattalin arziki zaman da cewa jama'a da karin kasuwanci a Najeriya
amma trillion 47 kawo yanzu ake bin Najeriya kuma shugaba Buhari bai samu rabin wannan bashin ba ko da ya kabi rabin mulkin Najeriya ko
eh to ayin ka duba trillion da kake fada duk wannan da farko ina son ka saka yin lissafi da kanka exchange rate din naira yana cikin abin da yasa bashin ka ga wani tashin goron zabi amma yanzu a bi dala ta naira ne a ce 19 za ka ga ba wani abu bane ne sauki amma saboda ko ku yi darajar naira shi yasa ka ga abin ya wani tashi ya ka dauko naira 1000 sai ka ga ba ko fa hada miliyan akan naira amma duk da haka ka duba ka gani me aka yi da wa'annan kuɗin jiragen kaso suka zan da aka ba karamin tattalin arziki bane a Najeriya
Ahmed Yusuf kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattaunawa da na yi da shi a Abuja a waje daya Malam Shabu Idris wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki yana ganin cewa lalle fa akwai damuwa idan yawan basukan da Najeriya ke fama da shi sabanin ra'ayin da Ahmed Yusuf yake bayyanawa inda yake cewa
to shi Malam Ahmed Yusuf a wasu kwararre da yawa ra'ayin mu ya zo daya kuma ya faɗi gaskiya babu shakka ba illa bane a ci bashi amma menene ake yin da bashin kuma wani irin bashi kace mai tsada ne mai sauki ne wanda zaka iya biya cikin gaggawa ne koko wanda za a baka shekaru 20-30 ne ka biya dan bashin ya kasu kashi kashi akan danganta bashin da kasa ta ci da yanayin harajin da take karba sai ka ga cewa kusan kowace naira daya da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta karba a yau kobo 95 yana wucewa ne wajen biyan bashi to ashe kaga in muka yi wasa ba mu fada da yanda kudade za su rinka shiga mu gwamnatin tarayya ba ashe za mu dade kafin mu iya gama biyan bashin nan har a samu ranar da za a iya ma mutane wasu ayyuka na mujigadi
da haka kana ganin kamar Najeriya dai ta ci bashi har wuya kuma akwai hujja a ce lalle ta zama turun bashi kenan
a gaskiya akwai wannan fadi gaban ka dadi inji masu iya magana a Hausa suka ce ka kausar murya kuma maka ka kara da kusancin ci zaki ba dan me saboda ai in ka duba da ina muke rugawa mu nemo bashin nan kasashen ketare mu je kasuwar hada-hadan jari ta duniya mu ciwo bashi kwanaki mun je mun kasa samun bashin nan da mukan garzaya kasar Sin mu ciwo bashi kwanan nan mun je neman bashin nan sun hana anya idan muna da dama kuma ana ganin karfin arzikin mu zai iya daukar nauyin wannan bashin za mu je mu nema a hana mu
Umar Faruk Musa mu da Amurka a Abuja Nigeria
Yanzu ku gwanin Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 16 na safe kenan da minti 16 a can Najeriya Niger kamar da Chadi a Ghana kuma 5 da minti 16 Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika kodi shi za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu raro barkamu da sabon shirin ciki da gaskiya da harkullin kan bukadin wadanda aka zalunta yaki da cin hanci da rashawa gano gadan marayu haƙin ma'aikata ban kado zamba cikin aminci da dai sauransu a yau zan fara duba batun wata yarinya mai shekaru 13 ta ce malamin ta ya yaudare ta yayi mata ce kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel Shirin zai sauka a unguwar Waterboard dake Jalingo babban birnin jihar Taraba inda wata yarinya mai shekaru 13 kacal a duniya tace malamin ta na allo mai suna Malam Husaini mai guduma wakari ya yaudare ta yi ta fasikanci da ita ba tare da a lokacin ta san me zai biyo baya ba inda a yanzu take da ciki da ya kai wata 9 haihuwa yau ko gobe magana ta isa majalisar malaman musulunci ta Taraba ofishin ƴan sanda har ma ta kai ga kotu da wasu kungiyoyin kare haƙin mata to sai dai da shirin ciki da gaskiya cin ta malam mai guduma ya ce sam sharin makiya ne kawai amma ba shine ke da alhakin ciki ba da farko dai zan fara jin ta bakin uwar goyen mai suna Rabi Dalladi
suna na Rabi Dalladi wanda yake faruwa ina da matsala ne wani ma babban malami ne ya ba da ciki ma yarinya mai shekara 13 ya mata fade ya ba ta ciki mai shekara 13 to muka dauke ta muka kai ta muzulan kansi sai ya je ya amsa ya ce eh zai biya sadaki 100,000 kuma za a daura aure da ta sai muka ce da malamin sai muka ce mister da muka je muzulan kansi muka ce mishi ai ba a daura aure da ciki sai ka wani larabcinsa sai ce wai ana daura da ciki sai muka ce to shikenan Juma'a daman talata muka je sai ce Juma'a za zo daura aure shi Juma'a yazo ba zo an yi komai ba Asabar sai na kira shi sai nace wa shi wanda zai daura auren nace yayi shiru sai ce mini ai zai wani guri baya nan an mishi rasuwa
yanzu abin da zai Rabi Dalladi dawo baya fada mana ya ake yi shi wane ne wannan malamin kuma ya ake yi wannan abun ya faru ne
eh daliban sa ne ta je wajen sa tana karatu aure sa
ba mu labarin da kike da yarinyar me dangantakar ku da ita yarinyar da abun ya faru da ita
eh yarinyar dangantakar mu zaman gidan haya ne ya hada mu da iyayenta a hannu naka a jeta babanta kuma Allah ya mishi rasuwa ciwon suga yayi mutumin mai duguri ne to sai gafansa ya lalace sai zo Allah ya mishi rasuwa sai zo cire gidansa ne sai da gidansa to sai suka tattara sai suka koma kusa da wannan gidan na malamin din sai uwan ta dauke su sai ta sa su a wannan makarantar na baki ɗayan su to suka zauna a rubin a angon inda malamin yake to sai kuɗin hayan su ya ƙare ba su da kuɗi kuma ga ƴaƴa a gabanta sai ta tattara sai ta koma ƙauye su ne duguri To kauye su kuma ana yin kauye Maiduguri.
Eh wani kauye ne wannan?
Garin Chibok abun garin Chibok Rimirgo.
Eh a yankin Chibok yake?
Eh
inda ake yakin Boko Haram kenan.
Yawwa to. To sai suka tattara duka da yaran suka tafi dole da suka je kuma zaman bai yi ba. Yaran kullun gudu sai suka ce ba za su iya zama a can ba. Bari za su datu da dai mun zauna da su na rike su kaman ƴaƴan cikina. Miji na ma shi ma dauke su kaman ƴaƴan shi. Za su dana su zo su ci gaba da makarantar su. Sai suka dawo sai suka zo suna tafiyan makarantar Boko Sai School. To in sun tashi a makarantar sai su biyo inda gidan malami yake su zo su yi karatu.
Shi wani irin malami?
Shi malami yana karanta yana yin littattafai. Yana karanta da
malami Allo ne ko Islamiya?
Eh malamin Allo ne da littattafai duka yana yi.
Me sunan malami?
Malam Usaini Mai Guduma.
Malam Usaini Mai Guduma. To sunan sa kenan?
Eh Malam Usaini Mai Guduma. Sannan yariya sai tana zuwa sai dai ya mata rubutu a tafin hannunta so uku. Yace mata kar ta faɗa wa kowa ta lashe.
Filin ciki da gaskiya ji ta bakin kan faruwa wannan al'amari.
Da farko da ke fara yin a hannu.
Hannun dama ko hannun hagu?
Dama.
Me rubuta miki a hannu?
Wallahi ban sani ba wasali ma rubutu.
Eh ba ka iya karanta rubutun da ba wasali kenan. Ya yi kama da bismillah ko kawai wani abu da yara suke kira balakwace kawai ba ma'ana ya dai yi rubutu ne kawai a ɗauka kamar ya yi rubutu.
Yi rubutu ne kawai aka mini.
To,
me.
Eh ki tanɗe rubutun da tawada haka da alƙalami ya miki rubutu a hannu. To daga nan sai me ya faru?
Sai na tanɗe. Sai ce to in tafi da washe gari na da so uku ma ya miki rubutun a kwana daban-daban. To da nan sai zai ce zai mu kai a gurin cibiya na.
A wajen cibiya?
Ya ce min kana wanke sai na koma gida da daddare.
To, duk wannan hanyoyi ne na koyon karatu kenan?
Haka dai fara.
Ke kuma duk kin yarda a lokacin?
Haka ya fara ke to shi malami na ne ba zai cutar da ni ba. Taimako ya ke sai gaban da ilimi ina da aljanu a jiki.
Kina da aljanu ne ke kina jin kina da aljanu?
A'a.
Kawai ya kirkiro ne ya ce kina da aljanu?
To muna ganewa.
To muna ji daga nan me ya faru da kika dawo gida?
Eh sai na dawo sai kira ce na wanke sai na wanke.
To sai ne?
Sai ta ce in koma.
Da
na koma ne shi ne sai ta ce zai aiki na karshe gani. To sai na zai sami sai na ɗaure da kalle ɗaya.
Me kalle ɗaya?
Zani kalle ɗaya a jikin shi.
Ba riga ba komai zai.
Eh to rai ina ya fara abu da yanzu. Da na nuna mishi gardama sai ce min idan na ci wani abu zai same ni. Saboda kafin ya fara min mutum ya san da ya faɗa idan na faɗa wani abu zai iya samu na ko na hauka. Sai kuma na yi shiru na yadda.
A nashi ɓangaren, Malam Usaini Mai Guduma ya ce a shirye yake je a gwada shi ta hanyar ƴaƴan halitta wato DNA don gano sahihancin cikin.
Eto, abin da zan cika magana kan ba yana kotu ba, tun da magana na kotu alƙali ta nemi cewa tun da su sun ce ta yi ni na ce ban yi ba to a tafi DPP sun zo sun ki sun ce a je shari'a shari'a su a kai DPP ba zo da an kai DPP muna exactly mu ji lokacin da duka zai zo mu ji wani adiya za yi kuma a tafi shari'a da su.
Okay.
Har ga Allah ban san komai a ciki wallahi.
Wato dai malam na ji labari an ce a wajen tafsiri ma kana cewa shari'a aka yi maka.
A shari ne, wallahi shari ne, shari ne. To me evidence? Nasu da suka ce abin nan. Kawai mace ta wata ciki wata biyar je kai kai sai ka je kai kai. Ciki yana wata ɗaya na wata biyu na suke na iyayenta. Kuma sun ce wa gidana take karatu, dai na take karatu a gidana. Ga ɗalibai na suna nan tare ga kowa sai zuwa tambaye su a duba gani. Ai babu ne clear a fili. To da ka ƙarya ne kawai wannan kuma an yi wa annabawa da suke gaba da yawa wannan bai dame ni ba ko a jikina ni ban taɓa jin shi ba. Ai na ce musu na ɗauki nauyin aje a gwada ta bari ta aihun ɗauki nauyi duka a gwada aje DNA sun ki har daga wurin police sun dus abin da suke sun hada kai da wurin su suna don su bata suna na sai zo mi wannan bai zama kullum ba annabawa ma bata sunan su ya baci wani Allah ya bata ya baci to daga nan ne bai taɓa dame ni ba. wato matun da magana yanzu yana wurin DPP mu muna saurara mu ji me zai fito ina fito yi soke to abu da suka ce tunda sun ce shari'a suke so aje tunda ita court ta ce a rike ta idan ta aihu aje a gwada jini yaro a gwada komai na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba sai suna gudu menene
akramakallah su waye ne DPP din nan
eh to ni ma ban san su ba su ne dai su suka ga mu court magistrate court cewa su suna so police kai abun DPP ne ban sani ba abun da yake to kaga akwai abin da suka yi magana yana nan a court suka daki magana suka je suka sa a gidan radio sai dai samu na jiran duka su kare da lauyi na duka zamu tafi court da su yawa da ni alkalin ma ta ga mun je kuma shafu karata ko magana na court ru magistrate ba ga magana wasu ba ci magana da wasu mutane suka sai magana court dan ana zuga su ba ta sun wannan duka suna yin shirme ne ina kaman su wallahi ta sai ba su komai a cikin abin da suke yi ba yawa ni abin da na sani kenan
wannan shi kaga tsarin mu na wannan musamman mu muryar Amurka in zamu yi abu ba ma tafiya mu fara yin shiri sai mun ba kowane bangare dama mu yi adalci sai zaka ga na buga maka
eh to ni kan magana na court wanda yake so yaje samu alkali kawai shine magana na
to amma malam Husaini menene kake tunani da su waye ne kake zargi da cewa sun mai wannan abin da kake
gani ni bana zargin kowa amma wayanda suke nuna fitan su a wuri su idan kotu ta kai mata ai kotu ta ga musu za su to dani idan sun kai an ji an gode jini ya tabbata ba haka ba sai wanda suka daura su akan wannan abu haka su gidan rediyo za su fito ai kotu da kudi
masu sauraro abinda lokaci ba mu dama ka muku kenan idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya yanzu a madadin abokin aiki na Nasir Adamu Yale Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarki Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai girma.
Assalamu alaikum, sunana Khadija Ahmad Muhammad daga markazin Raudatul Tafizul Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qadaflal mu'minun allazina hum fi salatihim khashu'un wallazina hum 'ala nawmihim yuridu wallazina hum li zakati fa'i wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru manun wa man yattaqilla azalka qawlan qawmul adu wallazina la amanati wa ajira wallazina 'ala salawatihim yahfizun ulai qawmul warasu allazina yusuna al-fidawsum fi yaqalidu wa قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنه يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم
to kafin mu gargare shirin ga Hafiz ya dawo da labarin duniya a takaice.
Wata mummunar fashewar nakiya da aka dana a ƙasar Asiriya ta kashe akalla mutane 6 jiya Lahadi, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana. Kamfanin dillancin labarai na Sana'a ya ce fashewar ta afku ne kan fararen hula da ke kalan dankali a bayan gari, tare da ɗora alhakin lamarin kan wata nakiya da ƙungiyar IS ta ɗana a lardin Da'ir ez-Zur da ke kudu, yankin dai ya kasance tangarmayaƙa. Kwana ɗaya kafin nan kamfanin dillancin labarai na Sana'a ya bayar da rahoton cewa mutane 6 da suke kalan dankali sun mutu sanadiyar wata nakiya da IS ta bari a cikin hamadar gabashin Homs.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Leo Carl Stalin ne Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu. Thank you.